أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا لنا بقوم يقول من إساك السلام أو أن مجلسنا بالبركة نا كرنت للتاهم عمدة الأحكام نا عبد الغني المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى أو أن رانا تصب يومنا شابير قوات محرم جهو لياد لريهو لأربعين دهدو هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم وان دي 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 دا شاقكو قوات انتقص دهو بيو دا عشرين دبيو ميلانيا منافتا ألا من موافقة وانكما شيني برسم نقوكو أتكين وان نتاهي من البركة من أتكين كتاب الأحارة munga hadisi na farko wanda wannan malam Allah ya kai shi da gafara ya zo da shi domin ya tunatar da mu akan wadansu ababe masu muhimmanci wato ya kiraye shi kitabu dahara mun ce dahara ya kumshi tsarki guda biyu tsarki na batini da kuma tsarki na zahiri to mana sai ya fara da tsarki wanda yake na batini sai zance akan niyya da kuma inganta niyya kiran mutum ma'ana duk abin da zai yi to wannan abin yana komawa zuwa ga niyya in niyya ta inganta wannan abin ya inganta in niyya ta lalace wannan abu ya lalace wannan shine tsarki na batini ko na dakhili wanda ake bukata kowa ya siffantu da shi kuma a ci akwai sinatarwa wajen yin ikhlasi dan Allah wajen yin karatun wannan shine da hadisi wanda ya gabata hadisi na farko kenan mun gina cikin wannan littafi yau za mu tashi alhadisu thani an abi hurairata radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتودع وأن حديث أخرجه الإمام البخاري في الوضوء أكن الإمام مسلم في الطهارة أجاتك شردي شكو لأن اتفق عليه الإمامان إمام البخاري وإمام مسلم to wannan hadisi an samo shi ne daga Abi Huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah baya karban sallar dayan kalma cewa la yaqbalu bi sigatin nafi kaga yazo da siga ta korewa ba a karbanta kuma wannan wa huwa ablagu minan nahyi wannan yafi hani kai kololuwa na bada ma'anar rashin karban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya cewa la yusalli ahadukum ko wa huwa muhdith kaga na ai nahyi ne hani ne la yusalli kai yayi ai ya sha babban da a ce ba a karba kaga na ai korewa ne kuma akwai hani kakkayi ba a ma bukata to idan aka ce ba a bukata wannan yayi kololuwa da a ce an hana kenan ko kai bata karbuwa kina wata gani dan haka kenan shi a siga ta annafyu yafi kai kololuwa ga hani akan annahayu li'annahu yatadammanu an-nahya wa ziyadata annafi haqiqati shay kenan hani ne da kuma kore abun babu shi kakka yi shi kuma abun koda an yi shi ma'ana babu shi shine ma'anan la yaqbalu Allah kenan Allah baya karba ko kai ba a so kenan ko kai bai yi ba menene ba a karba salata ahadikum sallan dayanku idza ahadatha idan yayi hadasi ai ma'anar shi hasala minhu alhadath kenan idan hadasi ya afku a gare shi menene hadasi anan wa huwa alkhariju min ahadi sabilain shine abin da ya fito daga hanyoyi guda biyu ta bangaren bawari ko ta bangaren kashi abin da ya fito daga nan ana kiran shi hadasi aw ghairihi ko wani shi min nawaqid alwudu daga cikin irin ababan da suke warware alwala ina ta gani domin wannan shine ma'anar hadath anan domin ita kalmar ta hadath tana daukar ma'anoni daban-daban kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a hadisin Aisha ko man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad wannan hadisin ake ni ba shi ake ni ba haka nan sallallahu alaihi wa sallam ya ce la'ana Allahu man awa muhditha da haka kenan can ana nihin mutumin da ya kirkiri wani ba addini kalmomin duka ahadasa ahadasa to amma anan ahadasan ana nihin hadasi haƙiƙanin hadasi suka ce shine wasfun hukmiyun ma'ana wata sifa ce amma a hukumce sifa ce a hukumce muqaddarun wanda ake kaddara wannan sifar a kaddara ta a kaddara wannan sifan qiyamuhu bil a'da a kaddara wannan sifan a gaban mutum wannan sifar yamna'u wujudahu min sihhatil ibadati al mashrutu laha al-tahara kenan abinda ake kira da hadasi kenan wata sifa ce wanda za ta tabbata a gaban mutum kaddara shi ake ba ganin shi baki yanzu mutumin da yake da arwala wannan ya arwala wannan ya arwala wannan sai ba wuri wannan bai ba da zahiri in ka gansa kana gane wannan yana da wannan mashida amma a hukumce ne ko kenan a hukumce an kaddara cewa wannan mutumin wato a jikin gaban shi akwai wani mani akwai wani abin da yake hana ingantuwan ibadar shi amma wace ibada ibadar da an sharɗanta mata yin tsarkin to wannan shine hadasin da ake yi amma da ibadodin da ba a sharɗanta musu ba tsarki su wannan ba sa ciki kamar irin su zaka yi sadaka ko zaka sadar da zumunci kaga wannan ibada ce amma da yake ita ba a sharɗanta mata ba wato tahara kenan da hadasin shi in kai ba wurin kamar haka ne kai duk dai da ka kasance kai hankalar da jaraba ba haka ne kai ina ta gani da haka kenan alhadasu idza ahadatha kenan idan ya hadasi yomi ake nihi da hadasi shine wannan hukuncin da yake tsaye yake tabbatuwa a jikin shi wanda yake hana shi ibada da an sharɗanta sai an yi tsarki a ciki kamar irin su janaba kaga janaba baya ganewa sai mutumin da yake da ya san yana da ina ta gani yau kenan wannan shine gundarin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kenan ba a karban sallar ɗaya ku inda ya hada sun wannan hatta ya tawadda har sai yayi arwala kenan sai ya sabanta arwala shi ma'anar wannan hadisin a dunkule anan shari'a tana shiryar da duk mutumin da yake so yayi sallah to kar ya shiga cikin wannan sallar face yana hali mafi kyawu hai'a mafi kyawu domin ita wannan sallah aba ce mai muhimmanci kuma ita ce alaka wadda take mai ma'ana tabbacacciya tsakankanin bawa da ubangijin shi ina ta gani mana tace mafi girman abin da bawa yake ganawa da mahaliccin shi Allah ta'ala naka kenan ba za a bar mutum ba ya tunkari fadar Allah da kuma diyan da gama kaje a cikin wasu yanayi da su dace ba da haka shari'a sai ta mi sai ta shardanta maka lalle lalle wato kai arwalla kuma ka inganta wannan arwalla taka kuma har ma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa in dai ba ai arwalla ba ko kai sallar sallah ba kai ba wannan shine ma'anar da hadisin yake dauke da shi a hadisin yana dauke da ababan da za a fa'idantu da su domin da wadannan su ne mafi yawan girman abubuwan da muke rakkaza a kan su ma'anar hadisin sanan abin da za a fa'idantu da shi a cikin wannan hadisi abu na farko daga cikin fa'idodin wannan hadisi shine anna salatan muhdith sallar mutumin da yake da hadafi la tuqbal ba hatta yatatahhar min alhadathain har sai ya tsarkake da hadafi guda biyu al-akbar hadasi babba shine wanda yake wajabta mi wanka janaba ko jinin biki ko kuma jinin al'ada ko kuma hadafi karami shine wanda yake wajabta yin arwalla kenan mutum yayi tsarki yayi arwalla abu na biyu daga cikin abubuwan da ake fa'idantuwa da su a cikin wannan hadisi shine annal hadatha naqidul lilwudu ko da za ta tambaye ka menene hujjar da take nuna cewa hadisi yana warware arwalla sai ka kawo wannan hadisi a cikin hadisin muna fa'idanta cewa lalle yin hadisi to yana warware arwalla saboda an ce ba a karban sallar ɗayan ku wato yana wanda yake matsayin yana da hadisi har sai ya yi arwalla kenan yin hadisin yana mi yana warware arwalla yana ta gani kuma ma ba arwalla kadai ba wa mubtilul lissalati in kana in kana cikin sallah sai kuma kai wannan hadisin to sal alwallah ta warware sallar ma ta lalace dole kenan sai ka dawo ka saki arwalla kuma ita ma wannan sallar wato ka saki ta ina ta gani fa'ida ta hudu almuradu bi adami alqabul huna adamu sihhatis salah ma'ana nan abinda ake nihi da cewa ba a karba abinda ake nihi da shi anan rashin ingantuwar sallar wa adamu ijza'iha da kuma kin ma'ana bata isarwa shi wannan wanda yayi ta kusan cewa ai ta sallah wani nauyi ne a wuyayen duk mutumin da ya balaga ko to idan kai ta kana da hadisi sallar wannan ko kai ba ta yi ba ana mutalaba har yanzu nauyin da yake wuyan ka bisa kaba ina watan gani ba ɗaya yake bada kamar irin hadisin da Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata arrafan duk mutumin da ya je wajen dan duba fas'alahu ya tambaye shi la tuqbalu lahu salatu 40 yawm duk mutumin da ya je wajen boka kuma ya tambaye shi to ba a karban ai karban la tuqbalu lahu ba a karban sallar shi ta kwana 40 to yanzu zamu ce ɗaya ne da la tuqbalu nan da wancan ba ɗaya bane nan la yaqbalu Allahu in kai sallar ma'ana adamu sihhati salati sallar bata yi ba kuma ba a yi ba mi bata wannan nauyin a saman yanka hanzu bisa ka ba ana buƙatar ka sai ka je ka saki arwalla ka zo ka yi ta ita wancan ba a karban in kai sallar da shuruɗanta sallar ta yi nauyin da yake saman wi ma'ana mudalabaka da ake cewa ka akwai nauyin sallah kanka ya sauka amma ladan ne baka da kenan kamar ana cewa kambacin wancan ijirami lahi babba da kai na zuwa wajen boka to daidai yake da sallolin ka na kwana 40 suna daidai da daidai in kai sallolin sun yi to amma ya cinye su shi zuwa wajen bokan nan ya lalata su kina ta gani yawa kenan nan almuradu bi adami alqabul huna shine adamu sihhatis salah anan wannan hadisi in mai hadisi ne sallan ba ce bane kwata-kwata ba amma shi wance din yayi amma ladan ne wancan lahin ya ci shi ina ta gani sai fa'ida ta hudu daga cikin fa'idodin wannan hadisin shine al hadithu yadullu ala anna tahara shartun li sihhati salat wannan hadisi yana nuna mana cewa yin tsarki mana yin arwalla sharadi ne na ingancin sallah duk sallar da aka yi ba tare da tsarki ba mana ba tare da arwalla ba wannan sallar ba ta sallatu ba ina ta gani kina dan haka malam bancin yayi zance akan niyya kuma sai ya zo akan zancen tahara hissi wanda muka sani shine ma'ana tun daga shiga ban daki har ya zuwa arwalla gaba ki da sai alhadithu thalith hadisi na uku malai ce an abdullahi ibn amr bin al-as wa abi huraira wa aishata radiyallahu ta'ala anhum ajma'in قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار انا صلى الله عليه وسلم yake cewa boni ko wani kwari ya tabbata ga wadansu digadigai na wuta a wannan hadisi ya zo daga ruwayar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam nawar ku abdullahi ibn Amr ibn al-As wannan hadisin shi ya zo a cikin Sahih al-Bukhari a cikin Kitab al-Ilm haka nan Muslim ya zo da shi a cikin al-Bukhari hadisi na Abi Huraira wato shi Imam al-Bukhari ya zo da shi a fil wudu'i Muslim ya zo da shi a cikin al-Bukhari haka nan hadisi ummu na Aisha Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabun aha daga dai hadisin kallo zuwa ga muttafaqun alaihi amma dai a ruwayar ummu na Aisha Imam Bukhari bai fitar da ita ba Imam Muslim shi da ya fitar da ita amma dai duka an ka hada hadisi guda ɗaya kenan Bukhari da Muslim duk sun fitar da shi to Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wailun alwailu ma'anashi shine al'azabu wal halak shine wailu alwailu ma'anashi shine azaba da kuma halaka domin suna cewa wal wailu masdarun la fi'la lahu min lafzihi kenan masdari ne ba shi da fi'li ba kai ce ba ko waila ya wilu a kawai shi waila haka yake gundarin shi to ma'anashi dai azaba da halaka kenan azaba da halaka ya tabbata gami lil aqabi ga wadansu digadigai al aqab jam'i ne jam'u aqib idan aka ce kuma aqib wa huwa mu'akhkharul qadam shine karshen kafa da Hausa mu ce diddigi kenan can karshen kafa kenan bone ko kuma halaka azaba ya tabbata ga wadansu digadigai diddigogi kenan zamu ce ko amma al-muradu wal-muradu ashabu abinda ake ni da ma'ana ake ni ba an mutumin yayi laifin ba Allah zai mishi azaba diddigin ko zama an yi itlaqin diddige amma na rihin wa shi mutumin kina ta fahimta kenan azaba ya tabbata ga waɗansu waɗanda suke masu barin lum'a a digadigansu na daga wutar jahannama kaga yace ai wailu lil aqab ko al aqab ya zo da alif wal lam mala ce lil ahad ai al aqab allati la yanaluha al ma'u digadigan da ruwa baya taba su wajen arwalla sune ake yi ba kowane diddige ba domin sabon hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana tare da sahabban shi ne a cikin bulaguro an zo wajen arwalla waɗanda suke sun sa hukunsu suna shafa waɗansu suna arwalla sai aka ga waɗansu ba sa wankewa sai aka ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin ne sai ya ɗaga muryar shi sai yace wailul lil aqabi minan nar ya wadi da sauti madaukaki kenan abin da ake yi nan kenan wadannan digadigai ne tunda labarin da aka bashi cewa wadansu ne ba sa wankewa sai yace to bone da azaba ya tabbata ga ma'abuta wadannan digadigan wadanda suke ba sa wanke diddigin su kina tangane da haka a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana jan hankalin mu game da yin sako-sako da arwallah da ramarin arwallah da kuma tafsiri wajen yin arwallah kina ana mana galgadi ne cewa mu kiyaye wajen mutun ya riki arwallah kaman kayan wasa kuma yana kwadaitar da mu akan cewa lalle mutun ya kwadaitu ya kula wajen cika arwallar shi kina tangane anan annabi sallallahu alaihi wasallam haga yayi magana akan diddige ko to anan kasancewar diddige shine galiban abubuwan da ruwa bai cika kaiwa zuwa gare shi ba kina tangane kenan ba diddige fi da ake yi ba duk wata gaba ko wani ko ina ne wuraren arwallah ne in baka cika ba wannan hukunci ya shafe shi kina tangane sai abubuwan da za a fa'idantar su a cikin wannan hadisin abu na farko wujubu li'tina bi ada'ihi cikin wannan hadisin yana nuna mana wajibcin kula da gaban arwallah ma'ana wajen yin arwallan a tsaya a yi da gaske kan mutum ya dauki abin kamar wasa wajen yin arwallan ina tangane wa adam al-ikhlal bi shay'in min kuma tin kadda ma'ana ya sanyar da wani abu daga cikin arwalla yace wa qad nasal hadith ala al-qadamayn haqiqa hadisin ya nasanta ya ambaci ni digadige ko wa baqiyatul a'da maqisatun alayhima ma'a wujud nusus al-la kana sauran gabbai kuma an yi kiyasin su ne akan digadige digadige aka ce amma kuma sauran gabbai su ma duka suna ciki abu na biyu wanda za a fa'idar su da shi a cikin wannan hadisin shine al-wa'idu shadidu lil-mukhilli fi wudu'ihi ma'ana narkon azaba matsananci ga dukkan mutumin da yake wasa wajen cika arwalla mutumin da baya cika arwalla yake wasa wannan arwallar da aka ce sharadi ta ingancin sallah to in za a yi ta sai a yi ta da gaske kina ta gani ka aje wato ka zo kana gaugawa kana so ka samu raka'a ka ga mutum fici-fici jiya wani yana afuwa ko mutum ya yi kace-kace kawai ka watsa matsawan mabu ka zo da gudu ka shiga za ka hallaka kanka da haka kenan wajibci kenan wa'idi kenan narkon azaba matsananci ga mutumin da baya tsaya ya kyautata da wannan shi abu na uku daga cikin fa'idan wannan hadisin shine cewa anna alwajib fi rijlayn alghasl fi alwudu abinda yake wajibi a arwalla game da abinda ya shafi kafafuwa guda biyu shine wankewa ya wanke saki karka tai zuwa ga madona suke cewa wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum sai su adafe shi ma'ana a shahi kai da kuma kafa kina ta gani ko saka suke domin akwai wasu haka suke karanta shi amma wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum kenan sai dan hukunci ya zama to daban-daban ba a tsafi ba ne haka to wannan kira a waɗansu za mu gani da suka ta yi kenan dai malam yake gaya maka annan cewa wajibi game da hukuncin kafa wajen arwalla shine a wurin sai ce wa huwa ma tadafarat alayhi al-adillatu as-sahiha wannan kuma shine wanda dalilai suka zo burjik ingatatu akan cewa kafa wankewa ake kina wata gani wa ijma'ul umma hadan kuma al-umma duka sun yi ijma'i akan cewa idan ana arwalla wanke kafa ake khilafan li shuzuz shi'a sabanin wadansu daga cikin shi'a wanda suka bauɗe su a arwalla babu zancen wanki kawa yanda ake shafan kai to kawa ma su shafata kina ta gani a wajen su babu zancen arwalla a ciki a ce a wanki kawa har su kafa hujja cewa wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum to kaga wannan ma yace alladina khalafu bihi jama'iril umma kaga wadannan yan shi'a sun wannan mazhaba da suka zo akan cewa wai kafa shafa ake a wallahi ba wanki ake ba sun saba ma ga magarin dukkan wannan al'umma kuma wa khalafu bihi al ahadith thabitata sun saba wa hadisi wanda suke ingatattu fi fi'lihi a cikin aikin shi shi Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana arwalla wankewa yake kuma haka idan za a fassara Qur'ani a aikace wane ne malamin tafsirin shi shi Annabi sallallahu alaihi wasallam duk ayar da ta zo ta wani bayani to aikin manzo Allah fassara ta ne yake to aikin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana dalilai sun zo ingatattu tabbatattu na sukuro cewa wanki kafa yake hakanan wa ta'alimihi sallallahu alaihi wa sallama lis-sahabati iyyahu hakanan karantarwa da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ma sahabbai wajen yanda ya koya musu yanda ake arwalla to me yake koya musu cewa wa kafa wankewa ake kuma hadisin wato wannan sababin zan wanki ma kafafuwan ne ba a wanke da kyau ba ma a kin wanke su ba a wanke su ne da kyau ba ka bashi labari shine ya daga murya a cikin al'umma yake duk mutumin da ya bar lum'a wani wuri bai wanke ba kafa to azaba yana jiran shi hallaka don wannan wai kuma sun ce wajibi fi jahannam mana akwai wani kori na musamman an tattala shi da irin kuku waɗannan masu barin lum'a ina ga wanda bai wanke kama khalafu al-qiyas al-mustaqim min anna al-ghusla lirijlaini awla wa anqa min al-mas kuma sun saba ma kiyasi wanda yake tsayayye tabbacece kafafu wanke su shi yafi kuma shi yafi ma'ana gusar da kazamta a jikin su sama da ni sama da shafa kina ta gani da haka kenan wato su waɗannan a shi'a dama mutane wanda suke bukatu sun bauɗe a aqidar su abin da shayi kwanciyar bidiyon su sun bauɗe kai su a komi ma sun bauɗe kina ta gani da haka wannan ba a yi tsibari da su da haka kafa wanki ta ake yi kamar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake wanke wato kafafun shi da haka kenan wannan hadisi ba wancin malaka kan hadisin da yake nuna cewa arwalla sharadi ce ga ingancin sallah to in za a yi ta to ba jigari ake yi ta ba ka tsaya ka santa ka karance ta sai ka tsaya ka yi ta tsaf kuna ta gani Allah ya tabbata mali ce al-hadithu ar-rabi hadisi na hudu عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تودأ أهلكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من تودأ فليستنشق وأن حديث إمام البخاري يفتر الشيعة في الوضوء haka nan imamu muslim ya fitar da shi a cikin al-bahar sharbi ya ce ko wannan hadisi daga Abi Huraira yarda da tabbata a gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza tawadda ahadukum idan ɗayan ku yayi arwalla abinda ake nihi ya ani idza shara'a fil wudu kada mutum ya fara arwalla to falyaj'al fi alfihi ma'a, to ya sanya ruwa a cikin hancin shi, mana ya shaka, an gane, summa yastanthir, sa'annan ma'ana sai ya fatar da shi, shine malai ce yani li yukhrijal ma'a min anfihi ba'da idkhalihi, kana wannan ruwan da ya sanya shi a cikin hancin shi ya fitar da shi bayan ya sa shi, kaga wa idkhaluhu huwa istinshaq, sawan ruwan shine istinshaq, fitarwan kuma shine istinthar, ina watan gani, sai ce wa man istajmara, duk mutumin da zai istijmar, wanda ke kira da al istijmaru shine isti'marul jimar, shine mutum ya amfani da jimar, al jimaru wa hiya al hijaratu, sune duwatsu, kenan mutum ya yi amfani da duwatsu, li qata'i al adha, don gusar, don yanke, don gusar da kazamtar da yake jikin shi, kenan al kharij min ahdi sabilain, wanda ya fito daga hanyoyi guda ko bawali ko bayan gari, mutum ya yi amfani da dutse wajen fitar da shi, wannan shi ne ake kira al istijmar, kina ta gani, kenan ya kasance dutse ne ko ya kasance icce ne ko ya kasance wata takarda ce wanda take ba ta da alfarma, babu rubutu haka takarda, kina ta gani, matuƙa dai wannan abun bai kasance ba kashi ne ko kashin dabba, to duk wanda ba wannan ba ana yin istijmari da su, me ma'ana istijmari, shine mutum yayin tsarki da su, kina ta gani, to shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake ta duk mutumin da zai yi tsarki ba da ruwa ba da wannan abin da aka zana, to falyutir, yayi wutiri, mare ce kenan yayi wutiri, kenan ya kasance istijmarin shi ya dakatar da shi akan wutiri, kina ta gani, kenan ga mutumin da yayi sama da uku, kenan ko yayi biyar ko yayi bakwai ko tara ko sha ɗaya ko sha uku ko sha biyar, shi dai ma'ana shi wannan istijmarin ba a so yayi ƙasa da uku, in kai ƙasa da uku bai yi ba, ko da ku abin ya bushe, kenan za ka yi guda uku ne, in ƙazamtar ba ta bushe ba sai ka yi biyar, ba ka yi hudu in ta bushe ka tsaya, in ba ta bushe ba sai ka yi bakwai, haka shi ne ma'ana faliyu cikin, ina ta gani, kenan duk mutumin da zai istijmari to ya yi wuce, sai ya ce wa idan istayqaza ahadukum min nawmihi, idan ɗayanku ya tashi daga barcin shi, falyaghsil yadayhi, to ya wanke hannayen shi guda biyu, in ka falka daga barci to kada ka je idan za ka yi amfani da ruwa ka, in abun a ce ba su hali wani namu na wani lokacin ka durmiya shi cikin ruwan, ko kuma in ka tashi ka je ka taɓa wani abu mai lema sai ka wanke waɗannan hannayen, ya ce qabla an yudkhilahuma fil ina'i, kafin mutum ya shigar da su cikin makayi, da wancan lokacin mafi abubuwan buɗaɗɗu ne ko, kenan tasa ne ƙwarya ce menene buɗaɗɗa, to ka hinka sa ka karkata ya ka wanke wato su uku, sai ce fa inna ahadakum la yadri, domin ɗayanku bai san ba cewa aina batati ya duhu ina hannun shi ya kwana, kenan ta'alilin da manzo sallallahu alaihi wasallam yace a wankan shine cewa bai san ba hannun shi na ya kwana, kenan tunda baka san hannun ka yana kwana kenan ka tashi sai ka yi mi sai ka wanke, kuma kalma cewa aina batati ya duhu bai san ba ina hannun shi ya kwana, kalmar bata haƙiƙanin shi ana amfani da shi ne game da kwana na dare, ina ta gani, shi ne makace kenan haƙiƙatul mabit yakunu min nawmin layli, kenan haƙiƙanin mabit shi ne kwana da daddare, amma malikace a nan wa kadi haka az-zamakhshari wa ibn hazm da kuma amidi da ibn burhan أنها تكون بمعنى صار باتت سكت بمعنى صار كنا فإنه لا يدري أين صارت يده دومشي بسنبا أين هننشي يكسن تلوك 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 كنا بعض أنت مبيت كنا أفسر رسول دار كنا فلا تخصص بوقت kenan ba a kebance barcin na wani lokaci a ce ko na rana ko na sahi ko na malaci ko na dare tunda an ce mabit an ce sara ne kenan kowane barci kuma kowane lokaci kai shi kina wata gani kuma aliyat malaci wa ida utlikatil yad fal murad biha al kaf idan aka ce yad aka lage shi to abin da ke yin shi shine da nan nan kina wata gani mana ba ana nihin banka tashi da waje ka wanke daga nan hannan in so kuma ka fara a inda kai itlaqi yadda ana nihin kawai kafa ake yi kina ta fahimta to wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kunshi gaba gabobi guda uku kina wa tangani abu na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambaci cewa idan mutum ya tashi yin alwala to lalle ya shigar da ruwa a cikin hancin shi kina an yi zance akan yin alwala mutum ya shigar da ruwa a cikin hancin shi kuma ya fatar da shi saka ce kuma wato a cikin hadisin yana nuna cewa wato hancin mutum yana daga cikin fuska wanda Allah ta'ala ya umarni a wanke shi idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ku wanke fuskokinku to wannan fuskan da Allah ya umarni a wanke hanci wato yana ciki ina ta gani wannan shine gaba na farko da hadisi ya magana akan shi gaba na biyu daga cikin abin da hadisin yayi magana akan shi shine wato mutumin da ya nufaci yin tsarki da dutse to lalle ne wato yayi wuce mun ce wannan wutarin karamcin shi uku ne amma kololuwan shi ba shi da iyaka kawai inda wannan kazamtar ta gushe in a shafa'i ne to haka kada daya dan ya zama wato wuce abu na uku wanda wannan hadisin yayi magana akan shi shine cewa idan mutum ya falka daga barci to kai ya fara durmiya hannun shi cikin makayi har sai ya wanke shi so uku ina ta gani malumai sun yi sabani game da wannan hadisi malaka cewa ikhtalafa al-ulama'u fi an-nawm alladhi yushra'u بعده غسل اليد malamai sun yi sabani cewa to wanda barci ne wanda aka shar'antawa mutum in ya tashi daga shi to sai ya wanke hannun shi wanda barci malaka fa zahaba Shafi'i wal jumhur ila annahu ba'da kulli nawm imamu Shafi'i da jumhur malamai sun ta kai cewa ko wanda barci ko da rana ko da sai ko da yaushe indai kai barci ka falka to lalle ne ka wanke hannayen ka so min laylin aw nahar da daddare ne ko da rana ne saboda min li umumi qawlihi saboda game yau hadan shi min naumihi ko idan sai kaza min naumihi daga barcin shi wa khassahu al-imamani ahmad wa daudu zahiri binawmin layli amma imamu ahmad da daudu zahiri ma'ana sun kebanta cewa barcin da ake cewa an ka tashi daga shi ka wanke hannunka su uku barcin dare wa ayyadu ra'ayahum bi anna haqiqatul baituta ma'ana suka karfafa maganar su da hakikanin idan aka ce bata ko kuma mabit la takunu illa min nawmin layli wannan baya kasancewa ne sai barcin dare shine ake kira shi bada. Ina tangani kuma wabima waka fi riwayat Tirmidhi sun kafa hujja da riwayat Imam Tirmidhi ya fitar da ita Ibn Majah da Imam Ibn Majah yace idza staiqaza ahadukum min al-layl a tawatta riwaya idan dayan ku ya tashi daga barcin dare kaga wannan yana karfafa cewa wato barcin da ake yi ba kowane barci ba rita jumhu sun ji akan cewa kowane barci amma dalilai sun fi karfafa wani barci barcin dare malike cewa rajihu al-madhhab al-akhir abinda yake rajihi shine mazhaba wannan na karshe cewa barcin dare ake yi ba kowane barci yace ni anna al-hikmata allati shuri'a min ajli al-ghasl ghayru wadi domin hikimar da dalilin ta ne shari'a ta shar'anta idan mutum ya tashi daga barci ya wanke wannan hannun hikimar ba a hili take bukara ina ta gani wa inna ma yaghlibu alaiha ta'budiyya mana abinda da yake rinjaye
Allahu akbar Allahu akbar
sai Allah da yace ayi sallah ta asuba guda biyu azhar hudu lasar hudu magruba uku isha'i hudu wane ne zai ga maka menene hikimar da aka sa asuba ta zama biyu ba hudu ba azhar ta zama hudu ba biyu ba akwai ta hikima ko haka Allah ya ce to akwai wadansu abubuwan kawai ta'abudi ne kawai an ce kawai an bautar da kai an ce kai kawai zaka yi amma akwai wadansu abubuwan da shari'a ita za ta ce kaza kuma ta ce ga dalili idan wadansu ana iya fahimtar hikimar wadansu ba a fahimtar hikimar malai ce to nan ma da aka ce in ka tashi daga barcin dare ka wanke hannunka yace hikimar ba a hili take karara ba domin ya ce domin ɗayan ku bai san ba ina hannun shi ya kwana ko to wasu suna cewa ai ana neman ka aje mutum yana barci ko ya sa hannun shi cikin wannan shi ya saba ina ne wani wa duka wannan wasu abubuwa ne daban to mutum a wanke ki tsawa daga yi babu zance wannan amma ina saba inda ya wanke ki bai wani wannan kiran babu wani wuri wanda za a ce ana ma'azuri ne dan haka dai hikimar an ce mutum ya taba wani wuri ne amma dai hikimar gaskiya ba a yi take ba dan haka ya hirin jaya kan cewa hikimar ta'abudiyya ce kawai an bautar da kai ne kawai an ka tashi kina ta gani kiran a shi ne malai ke take kiran rajihi hikimar ta'abudiyya ce dan haka fala majala li qiyasin nahari ala layl dan haka babu wani damar da za a yi qiyasin dare da rana a ce kaje da rana ma in ya barci zai yi kaza kaza ce to da rana ma ya wa in qala fihi an ko da ku barcin ranar yayi tsawo tunda sai yake barci har mareci in dai barci ranar ne to bai ci dare aka ce ka ina ta gani malaje su mukhtalafu aidan sa'annan kuma malaman suka sake yin sabani hal ghusluha wajibun aw mustahab ba an ce banka tashi ka wanke to wanke wan wajibi ne ko ko an so ne kai fa zahabul jumhuri ila istihbab mafi yawan malamai sun ce mustahab ne an so ne an gane ko wa huwa riwayatu li ahmad kuma wato riwaya ce daga imam ahmad kuma al imam al khiraqi da al muwaffaq ibn qudama al majid duka waɗannan wato sun zabi cewa mustahab ne amma mashhuri daga mazhabar imamu ahmad cewa wajibi kuma yake cewa wai dullu alaihi zahirul hadith zahirin hadisi yana nuna cewa ba wajibi ne baya hadith ina tangani sai ma yustafadu min al hadith abubuwan da za mu fa'idantu da su a cikin shi wannan hadisi na ƙarshe fa'ida na farko shine wujubu al-istinshaq wa al-istinthar wannan hadisin yana nuna mana wajibcin yayin da kake arwala to lalle lalle ka shaka ruwa kuma ka tata wajibi ne qala an-nawawi imam an-nawawi yake cewa فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق. حديث يعني نمك تشوا أشي شاقا وادبن فاتو وادبن واجبينك شاقا واجبينك ككي كوشي كنا كبري كشاقا كفاتا هو اللي زمان كيشي كنا وتعبين. فإذا تبين تشوا أن العنف من الوجه في الوضوء واتو هنشي ينا دغ فسكا وجن ارولا حكمتين ارولا هنشي ينا دغ cikin fuska kina tangali akhadan min hadha alhadith ma alayati mana ruko game da wannan hadithin da kuma ayat da take cewa faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku kaga umurni ne ko wajibi ne. To daga cikin wanke huska shaka hanci yana ciki kenan. Idan kai arwala baka shaki ba hanci kai numa ko baka ba rawaka tai ko bata yi ba bata yi ba bal ma kana da wa'i saboda ka wurin abu ne juz'i na hanci wanda baka wanke kana bin tona yau da haka kenan hukuncin hanci cikin hanci to hukuncin huska ne a wannan arwala wajibi ne mutum wato ya wanke shi. Fa'ida ta uku a mashru'iyyatu itaru liman istanja bil hijara shar'ancin mutun yayi wutiri idan ya ka mana ya kama ruwa kuma kuma yayi tsarki da duwar na tangare qala al-majid fil muntaqa wa huwa al-mahmul ala anna al-qat'a ala witri sunna fi ma zada ala salat kenan. Kaga wannan hadisin ba da yankewa akan witri sunna ne ga mutumin da ya dada akan guda uku ina ta gani, amma wanda ya kasa da uku ha wajibi ne. Kun gane idan mutum zai yi istijmar idan yayi kasa da uku to wajibi ne yayi daya ya biyu wajibi ne wannan zuwa na uku. To amma daga na uku in yaje na huɗu ai na shafa'i ne ko? To daga na huɗu yaje na biyar in dai an samu tsarkaka wannan sunnan ne. Ka san ko an gane ba? Ina wata gane kenan wajibi ne lalle na uku na dole dole ya samu tsarkin zai daga ya kasa da uku to tsarkin bai yi ba. To da ya samu uku bai tsarkaka ba, da ya yi huɗu sai ya tsarkaka ko? To amma an ce ya yi wuturi kenan za a sunna mai kamata ya ƙara guda. To in bai ƙara ba ya yi ya bar sunna ina ta gani. Sai fa'ida ta hudu a Ibn Hajar yake cewa istanbata qaumun min al-hadith, waɗansu malamai sun yi istinbati sun zaƙulo wani hukunci daga wannan hadithin anna mawdi al-istinja mana wurin yin tsarki na goge ko kuma tsarki na ruwa ma yana da zai mana sabilai ne ko gaban mutum ko bayan shi, wannan makhsusun bir rukhsati wannan an kebance shi da wata rukhsa wani rangume ma'a baqa'i atharin najasati alaihi tare da sauran alamar najasar a wurin. Ko yanzu mutumin da yayi istijmari yayi bayan da sai istijmari tunda gogi yayi duk abin da aka ce inda gogi yayi inda ba wanki ya bane sai an baro na ba wani ko ba haka ba. Inda gogi yayi ne za a yi to dole sai an baro ruwa ne da zai iya wanke shi kan, amma inda ba ruwa bane aka yi istijmar to za a baro na. Kana malami suka ce to wannan wurare guda biyu an yi rangume wajen yin tsarki idan aka gusar da abin koda akwai alamar shi wannan baya cutar kina ta gani. Sai fa'ida ta biyar a malik yake cewa mashru'iyyatu ghusl al-yad min nawm al-layl min nawm al-layl ma'ana shar'ancin mutum ya wanke hannun shi idan ya tashi daga barci amma na dare كما يأتي وتقدم الخلاف في تخصيص الليل والخلاف في وجوب الغسل أو استهبال ولا يا جماعة نسأل أبانا مكعي يا جماعة فإذا تشد شين وجوب الوجوب من النوم واجب متين يساب أن تأرى والله إذن يا إبرتي أكو كنوان يا نوشا مكنا إذن كي إبرتي كتاشي to aro la ka tawo da baka sai ka sake da fa'ida ta bakwai shine annahyu an idkhali hal ina qabla ghasliha hali cewa mutum kada ya durma ya hannun shi cikin makayi kafin wankewa wa huwa imma lit tahrim aw lil karahati على الخلاف في وجوب الغسل او استيبار ومن شما هي سبايغو تشوا واجبي ني معنى كاي حرام ني كو مكروه ني شما داني سباني اكن شي كما يندي غبات سي مساله كو كوما تشي فائده تا تقص شي ني او ظاهر من تعليل مشروعيه غسلها النظافه kenan zahiri da cewa abin da yasa aka ce a wanke saboda a samu tsarkaka ne walakin al-hukm lil-ghalib sai dai hukuncin mana za a hukunta shi ne ga abu wanda yake mafi yawa abin da yake yawa fa yushrabu ghasluha za a shar'anta wanke ta wala hafizaha bi kisin wala dalika kenan koda mutum wanda suke cewa mana illar an sani suka ce tsarki ne ko to wannan hukuncin ya zo ne lilgari kawai mafi yawa kenan duk yanda inda ka kwanta kai barci ka tashi ka kwanke malaci koda ka sa leda a hannunka kaga ce to ni na tsare hannuna tunda a cikin leda yake maka wanke a kamar da muka ce a bar shi ta ammudi ne ka yi shi kawai a mas'ala ko kuma mu ce fa'ida ta tara fadar shi da yake cewa wa idza staiqala zahiruhu annahu hadithun wahid kama fil bukhari faqad ja'ala ma hadithan wahidan li ittihad sarbihima walakinahu ma fil muwatta wa inda muslim hadithan da haka dai wato wadannan sune fa'idodi wanda za mu fa'idan ku da su a cikin wannan hadisi da haka dai malam bancin ya gaya mana muhimmancin alwala da kuma kula da ita kuma sai ya shigo yake mana bayanin waɗansu kaifiya daga cikin alwalan kamar yadda hadisin za su ke zawa haka za mu sai gado su insha Allah kuma mun zo ƙarshen wannan hadisin da ne kamata mu dakata muna fata mun da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kamar da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.